wanda ya shura da wannan suna shi ne shawar kalimar bashari wanda ya rike babban matsayi a nufira domin ya zama shawar jami'in aka yawa fati hijira ta 335 alfin wata lafi ya tun wani wata lafi ne an binne shi a nufira an rambace shi a littafin da ake nuna zuwa ga yanci da za da kuma ha sai shi musulunci abulfari zawi muhammad shi sunansa muhammad shi ma dai mashi ne yau fati hijira ta alfin wata lafi ya tun wasu cewa arba'ina 346 shi ya sa shi yau da wafararsa ya zama shekaru 96 kenan ko ya daɗe da mutuwa ya yi littattafai da yawa akwai wanda ya yi ma na irazun hadis wanda irazun mai kuniya ya waje ko irazun hadis sai ilmin hadis an binne shi a misira an ambace shi a kayarasa da ya shi mahmudu sulki ya yi littattafai da yawa kuma malami babba wanda ya tsaya wajen kare sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi littafai daban-daban akwai su addinin khalid akwai su shari'a wato azmul mawruf shahid sunan abi dawud yana da littafai daban-daban ne sunansa mahmud ibn muhammad hatta ya wafati hijira ta 352 ya shi wafata da zama shekaru 90 ne ne an binne shi a misira to wato shi duk da tafiyar da aka faɗa a baya ba a faɗe shi ba domin kamar daga baya ya kai shi an binne shi ne a makarar al-Haddadi a makabartar ta tibiya tsakanin imamu wajen da mujawar ne so kusa da wato wanda gadar zuwa kasa to wanda ya suna da wannan samaloji ne littafin da ake kira da la'ilul adadi suna su zama shi ibrahim al-aliyu ya yi wafati ya yi jira ta 353 a min da shi a littara a shi wa mamad sai musanai ma'aluf al-adawi ya shi wa mamad musanai ma'aluf al-adawi sunansa muhammad yau fati hijira ta 355 an banne shi a makabar kulmu jawuri sai kuma shehu da suki malamin da suki abulani arabi su a wato yau fati hijira ta 356 an binne shi a azmatu abiya sai a hada shugaban sa makarantun karatun ƙur'ani na nasira wanda shi ma maliki ne ba sunansa mamadu da alayhi da halar yau fati ba za ta gano da ɗari ku da 57 an binne shi a makarantun mujawirin sai shiwarwa ku bargawar ya yi ƙasa shugaban ɓangaren mutanen da suka zo daga ƙasar Borno a Alfa sunansa Sa'id Muhammad Malik a yawa fati hijira ta 357 ya za wafatin sa shekara ta dace da wafatin wani babban malami a Kano wane ne a cikin manyan malaman da aka yi a garin nan yawa fati hijira ta 357 shekaru kusan 80 da wani abu kenan ko 85 ko mahmudu na haka da san kai yawa fati 362 sai bayan nan da shekaru 5 ya yawa fati ko? Malam Sargani haka ne shi ne yawa fati a wannan shekara Shomamud Sanga shi ya wafati bayan nan babban almajirinsa kuma sarkinsa shi ne Shomamud bin Hassan ya wafati 1362 sai kuma Shomamud yawa shi kuma 1366 ko da 66 to
shekara 80 da wani abu
sai tarjamacin nazo tarjaman wanda ya waken maitocin ne Bahram bin Abdullahi bin Abdulaziz sunansa Bahram ɗan Abdullahi ɗan Abdulaziz ɗan Umar ɗan Auru ƙarin ƙura wanda yake alƙalin alƙalin almajirin ajabi ya ahlili mai sa wato shi ne mai motarsa almajirin mai motarsa ya ce yake yi ce a kasar ya fifita a sanin masabar malikawa ya ba da fatuwa ya karantar a mai karantar shehuniya a matsayin shehin salim bayan da shi shehu khalil mai mutu tare wa fati to shi Bahram aka nada ya rike kujerarsa ta koyarwa ya kula da alƙalanci ɓangaren malikawa wato shekara 61 wato wannan da kuskure wajen kaɗan sai dai ko a ce 791 to kafin ya fati da shekaru 14 bayan wafatin malamin nasa kenan da kamar shekaru 15 to yana da littattafai da yawa yana daga littattafan da ya ci Bahram littafin shalih wanda ya yi a fitur ya yi sharhohi hakuda uku a kan motarsa ya yi rubuta sharhi a kan usulul fiqhi na Ibn al-Hajib ya rubuta wa alfiya ma ta ɗan malik sharhi haka nan ya yi littafin manasik littafi a kan ibadun hajji wa sharhuhu ya yi sharhi littafin manasik wanda ya yi a mujalladai uku ya yi wake wanda ya sa suna durratu samina lu'urdi mai tsada ta babbai ce 3000 sannan kuma shi da kansa ya tsaya ya yi mata sharhi an karɓi ransa Allah ya ji kansa 15 ga jumadar ahira shekara ta 805 wato yau kusan shekaru 637 da watannina wa kenan da wata biyu ko da wata biyu Allah ya yarfi bancin shi da rahama tarjumar shari tarjumar wanda ya sharhin ko ahli muhammadin shi ne malamin da malinsa a gaba daya maka ɗaishi a wakatinsa ba a da'iyya a kan wannan malami mai yawan sani mai littattafai mafifita shi shehun nan ma'abuta ilimi na kan gaba a kan wanda suke kan gaba a wajen fahimta mai rairayo rassa daga asalai mai fidda zaɓaɓɓun lu'alu'ai daga kofunan ilimin da suke ake kaiwa ga gano su ta fuskar hankali da kuma wanda ake kaiwa daga gano su ta fuskar curowa shi ne shehu muhammad ɗan ahmad ɗan abdulkadir ɗan abdulaziz ɗan muhammad abin dinganawa ga simbo zuwa dutsale ga simbo wani gari ne a jihar manfano ko a wato karamar hukumar manfano libashiriyar asiyo a jihar asiyo ko lardin asiyo ibrahimiya yamma da hanyar ruwa da ake walakali da ibrahimiya wanda ake walakali da amiyo a dana lakabin kakansa ne na kusa ahmad shi ne ahmad abin da sa ake wa kakan nasa wannan lakabin shi ne cewa shi ahmad ɗinnan kakan da babansa shi ne abdulkadir suna da wasu sarauta a ƙasarsa inda misira asalinsu sun zo ne daga yamma amma suka sauka a misira gudun shugaban zuhab abdul tasir kamma ahbarat zalika wasa'ik lahum yanda wastakaduna tarihin su suka bayyana wannan
malzamu
ne sai sai aka ba su wani kanyare na kasa a kasar sanmu
halukiya
ko ma canza zama
ana
duba ko ana duba kan kaita a matsayin mazauni
ala
ali basha mubarak ya fada a cikin litafin sayyidat
wannan kiyawa manzalu
a suna da gida babba a wannan gari
rabbil alan
har yanzu ana an san wannan gidan cewa darul amin
amma ba kuma sunan sai
gaban gidan nasu akwai wani masallaci karami
amin
wanda yake hayyau rayaye ne masallacin an san masallacin masjidul amin kuma a wannan gari ne aka haifi shi wannan da muke faɗa tarihinsa an haife shi ne a watan Zulhijja shekara ta 1154 shi ya sa malamu Shautidani radiyallahu ta'ala ya girme shi da shekara 4 shi kuma ya girme Shehu Usman dan Fodiyo da shekaru 14 ya girme Shehu Usman dan Fodiyo da shekaru 14 yadda mahaifansa suka ba da labari game da ranar da aka haife shi bayan ya soke Qur'ani a wannan garin wanda ya soke Qur'ani yana ɗan shekara 9 sai ya shiga cikin makarantar Asa yin ƙoƙarin ƙwarai a wajen samun ilimin fannin illa a kana hulu akwai alifi alhamdu ba a samu wani ilimi da ake koyarwa a asar ba sai ko malamin da ake wa tarjuma ya tsaya ya kyautata shi hatta fiqhul hanafiyyi wa shafi'i har fiqhul hanafiyawa da shafi'awa ni ya tsaya ya koya ya lubin shi cewa sauran jabarati sininan shekaru masu yawa ya karɓi fikihun hanafiyawa a wajen Hassanul Jamrati wanda dama yana cikin manyan malaman fikihun a Asar ya karɓi wani manama daga fannoni kamar ilimin ƙira'a da ilimin hai'a farnarsa ta shura shi al'amiru ambatarsa ya yaɗu a kan ƙasarsa musamman bayan mutuwar shehunansa jama'a da yawa sun ringa zuwa wajensa don karɓa daga gare shi da karɓa daga gare shi yana da littattafai masu yawa a ilimin iri daban-daban yana daga mafi girmanta littafin majmu'u na masarar malikawa wanda malam nan malam yake faɗa ta amman shugo halil halili kamar jama'il aliri wadda rajilin kasirin tawahi ne to sannan ko ya yi wannan littafin
ko ibn ihdawa 20 sana
alhali sannan shekarun sa a duniya dai shekaru 21
wa sara maqbulan inda
amma ga da cewa yana yaro yayin littafin yana saurin yi littafin sai littafin ya zama ya samu karɓuwa wajen mutane a wajen malamai tun ma zamanin a malamin su adabi yana da rai har idan ya zama malamin nasa yana inda a gaba da wata magana ta mashaba sai yakan ce ku kawo mutasarrul amin mun kamata wannan ya isa masa a matsayin daraja a ce ɗalibi ya yi littafi amma ya zama malamansa ma suna kafa hujja da wannan
littafin
sannan ya yi masa sharhi mai tsada wahashawu ya yi masa tashiya da littafinsa mai suna ro'ushumu'i al'amir yana da sharhin da yawa muntasar kuma yana da hashiya da ya rubuta a kan wato sharhin Abdulbaki Turkani na Muktasar na fiqhu ya rubuta hashiya bisa sharhin Abdulsalam bisa jawharatit tawhidi akwai hashiya da ya rubuta bisa Azhariya wato na nahwu wadda aka faɗa a cikinta lananin muhabbaratil azhariya fatilka rusu halaha lana walakin laha min manasir rawiya kalamul amiri maganar da aliyu ya faɗa sai a same ta magana sarki ce a cikin magana daga gare shi zai daga wannan maganar tasa ne littafin da ake kira azhariya ta yi haske ita al-Khariyya muqaddamatul al-Khariyya wata amarya ce da shi halaha ya kawata ta gare mu sai kuma jalaha lana da ya bude ta gare mu ya sai mana bakin ta ya sai mana bakin ta amarya ce da shi al-Amir yazo ya sai bakin ta sai dai fa ita tana da ƴaƴan tunani sai kana da cikakken tunani za ka fahimci azhariyar da sharhin nata alhamdulillahi abun kwana nan alhamdulillahi da Allah wannan zaman shi ne na ƙarshe a zaman da za a wannan irin wannan na juma'a rana ikau akwai damar a zauna ko a jirin bai kure ba amma rana ikau ta gaba sati biyu kaga ya kai lokacin fara tafsiri ma illa a sa'an alƙalli ya kai wajen 27 sab'a ga watan ramadan ko illa wasu wata yadda suke lissafawa ko ita hukuma sannan tana ganin litinin ne ɗaya wata litinin ɗin takwas yau talata da raba a hannun juma'a yau na 11 ya kai yana 11 kaga ta gaba kenan ya fara yin sako wajen 21 abu kenan ya kai wajen 25 wanda a sannan ana shirin shirin fara azumi ko fara tafsiri ko insha Allah wannan za mu bari kuma wannan ta gaba abin da ya sa akwai taro da za a yi za mu iya shiru malamai alhaji malam ne wanda an ce zan halarta kuma za a yi magana ne a kan me matsalar ganin wata da mafita a cikinta ta duban addini da abin da ya shafi wannan dai ba ni zan gabatar ba ba ni ne zan tariki ba amma dai zan halarta wanda matsala ce babba ko mishkila ce wadda take babba wanda ake fama da ita a nan ƙasar da ma wasu ƙasashen na musulmi sati biyu da suka wuce wato ran wancan juma'ar bayan yanzu kaɗan wajen tara da wani abu muna tare da shi kansa sun fi musulmi wanda yake yana bayani a kan irin matakan da suke ɗauka a game da ganin wata a game da ganin wata to amma a nan akwai wasu tambayoyi da ya dace a ce amma to amma abin da ya faru a cikin wanda muka je da su akwai masu ƙoƙarin da abin da limata ba a amin farma ya faɗa wato a ƙara ƙawata shi sai zamo a maimakon a bar wajen ya zamo na ilimi sai ya zamo an maida abin kamar waje na fadanci wajen fadanci zai zama irin nan ma an kai ƙoƙarin magana a ga kamar wani abu ne kake so ka yi amma dai da babban abin da ya kamata a yi don babban abin fuskanta a nan matsala ta babbi yake wajibi a tsaya a fayyace matsala ta farko magana yin amfani da hanyoyin ilimi na zamani wajen taimakawa wajen tabbatar da ganuwa yanzu ilimi ya yi gaba kwarai-kwarai ya ci gaba yadda hatta inda wata zai bayyana za a iya nuna ma za a iya nuna ma kuma ta fuskar ilimi abu ne wanda yake sananne cewa bayan da za a yi sabon wata a ganshi matuƙar rana ba ta faɗi amma in rana za ta faɗi shi kuma bai faɗi ba ko da minti 5 ne to abu ne mai yiwuwa a ganshi to an lafka ilimi na zamani ana iya ƙayyade a nuna mama a cikin sun ga inda watan yake gasar da rana za ta faɗi gasar da zai faɗi kaga za a iya dubawa a ga bayan faduwar ranar za a sami lokacin da akwai damar a ga watan ko ba za a samu ba to wannan ke nan to kuma mun dawo tunan shari'a ita dai shari'a abinda ta faɗa in an ga wata a tashi da alƙi to yanzu wannan hanyoyi na zamani ta ya za mu iya karɓar su a shari'a me a ciki wanda za ta yi a karɓa mene ne a ciki wanda ba za ta yi a karɓa alal misali in muka dawo ga ciki a shari'ance mace in ba tare wata a gidan mijin mijin ta sadu da ita da wata 6 ta haihu ya za a ci za a ce dan sani wannan dan sani ma inda sa kai da na bayan su ma akan wannan ko to amma yanzu ta hanyar ilimi ana iya fada cewa cikin nan sai da yayi wata kaza a cikin uwa ko dan nan sai da yayi wata kaza a cikin uwa kafin ya fito to zai wannan in ya samu za mu iya tada hukunci na shari'a da shi ko ba za mu iya to irin wannan matsalolin su ne muhimman abin da yake a gabanmu a yanzu inda dan an ce a wajen ganin wata aya amfani da abin da ilimi na zamani ya nunar a kai a to za mu umumi amfani da irin wannan ne har ya zama kamar irin wannan babu ma gaba daya mai amfani da shi ko kuwa kaga ko kuma gaba daya muna nan akan yanda shari'a ta tsara abu iyaka nan za mu rike to shi ne babban abin nubawa a takaice wanda ya fi muhimmanci a ce a mai da hankali abu na farko kenan yawa abu na biyu kuma shi ne matsalar bambanci tsakanin gari da gari ko ƙasa da ƙasa a wajen ganin wata an san ne su ma dukawa nasara da muke kai ita abin da ta tafi a kai shi ne wa amma in nukila bihi ma anhuma yadda bai mutattar ya faɗa amma akwai su nasaru amma yanzu abin haushi a cikin irin wannan siyasa ta shiga kabilanci ya shiga abubuwa daban-daban sai shiga a cikin wannan siyasa ta shiga kabilanci ya shiga da sauransu yanzu a nan muso da yawa in aka ce an ga wata a ikare ikiti sai mutum da ganin yanzu za a ce mutanen ikare ikiti ne suka ga wata mu a nan Kano ba mu gane ba ko aka ce an ga wata a wannan a kure sai wani ga mamaki ba yaushe za a ce mutane a kure ne za su ga wata ba mu ba su da suke ma da ba na mantawa wajen shekaru 50 da wani abu da sauce akwai sanda wani wata aka ba da labari cewa an gan shi a Ilori ga wani mutumin malam kwarai nan malam isa da kwato wani ita mutumin birnin kebbi ne dai amma an fi kiran sa malam isa da kwato amma mutumin kasar kebbi ne ke hakika ya kan zo nan suka daɗe wani lokacin da malam sai suka yi ƙarfe ɗaya suna jiran nan dai to shi wannan malamin yana cikin masu matuƙar inkarin a ce an ga wasu a rage faɗa cewa wai Ilori ina nake gefen wannan daji kurmi wai a nan ne ma za a iya ganin wata nan da yake fili ba a ga wata ba a shi kansa ya isa abin mamaki to shi wannan kawai akan cewa kurmi ce to amma yanzu abin ya zama ma har da kabilanci har da siyasa har da komai sun shiga cikin lamarin to ya za a yi a tsaya matsaya guda ɗaya wanda za a duba addinin kadai a gyara kabilancin a gyara wannan siyasa wanda za a mata Allah da annabi ba ci siyasa din ne mai duniya to shi ne da kuma kokarin matsala ce babba da ita wani ji a zauna a cikin zama a bayi fuka a cikin shan mu sai an da kanar da mu a yanar da sauke ne a rikar da mura an da yi kuma an na yi mu an da ana da kyau da zai ke da cewa a insha Allah ta'ala wannan dare anan za mu zauna kuma ibrahim da ake da san a wannan zaman rana ido Allah da zuwa yin zuwa ya kau a samu iska za a samu farko shi da alhamdulillah gashi yau uwa sun yi himma akai bare bare Amin. dai zama an kai din kada a ce ruwan sai an yi wani da ke da wanda ka yi da kada ruwa ya sauko da zama an yi da ɗan gani da ke ne wanda ake dan a tsaye shi kuɗa da ma ba da kare ruwa ka dai ba da ake bakwa da kan lura da ba shi a tsaye da ruwa da kuma da ruwa da ya da rama da ya da ya daga cikin yan uwa wanda yake mai matuƙar kula ko mai matuƙar sha'awar wannan zama da ake a Alhaji Shehu wanda da zo aka yi an masa aiki a asibitin ruwa Allah Allah ya ba shi nasara a aiki Allah ya ba shi lafiya ne kamar ta lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya kuma da kuma Allah ya da rama da su amin fata ta ba shi ba shi amin amin Allah ya rubuta